أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارمو يكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساتي كسنتوا تردكو تتجموني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومن ايكو لتنبيرون قد انسكشا في الدين درايوة زوا قمالا دومن سام مفتا kumana ya yi kuma na da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 36 0415 55 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da kidan da lamin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi muna asabar ne 23 ga watan safar na shekara ta 1445 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 9 ga watan Satumba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MOOYN babban malami a tsangar na tsaron shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kallon bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A karatun aqida wani abu ne wanda ya zama dole ga dukkan wani musulmi. Idan muka ce aqida, muna nufin abinda ya danganci kudirin zuci, abinda dan adam musulmi zai kudirce a ransa, a zuciyarsa, game da samuwar Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah da sunayen Allah, da abinda ya danganci imani da manzannin Allah, mala'iku, littattafai, da ranar lahira, da abubuwan duk da suke karkashin gaibi, abinda dan adam ba ganinsa yake ba, ba taba shi yake ba, ba shi shi yake ba, yana kudirce shi ne a zuciyarsa, yana yarda da shi ne saboda annabawan Allah sun zo da wannan. To da abinda zai danganci karatu irin wannan ana kiran shi karatun aqida, wato karatun abinda zuciya take kudircewa. To wannan ilimi, ilimi ne wanda yake wajibi ne kowane musulmi ya san gwargwadon abinda zai inganta masa musuluncinsa. A cikin karanta aqida da sanin abinda ya danganci ilimin aqida, akwai abubuwa da dama wanda akan amfana da su. Daga ciki ingancin musuluncin bawa, bawa musuluncin sa ba zai inganta ba sai idan aqida su ta inganta, ba zai zama yana da wato lafiyayyen addini ba sai idan aqida su ta zama lafiyayya ce. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ce ya ku da suka yi imani, ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da ya saukar wa manzansa da littafin da ya saukar gabanin waɗannan gabaninsa, ce wa man yakfur billahi, wanda duk ya kafirce wa Allah, wa mala'ikatihi, ya kafirce wa mala'ikun Allah, wa rusulihi, wa kutubihi, da littafan Allah, wa rusulihi, da manzanninsa, wa yawmil akhir, ranar lahira, Allah ce faqad dhalla dhalalan ba'ida, hakika ya bace bata mai nisa. Saboda haka babu wani wanda musuluncinsa zai inganta, zai karba gurin Allah subhanahu wataala sai wanda ya yarda da rukunan imani gaba ɗayansu, wanda su ne guda shida, wanda ayar nan ta faɗi guda biyar: imani da Allah, imani da mala'iku, imani da littattafai, imani da manzanni, imani da ranar lahira, sai kuma imani da ƙaddara, abinda Allah subhanahu wataala ya ƙaddara. Mutum ya yarda cewa akwai ƙaddarar Allah, komai Allah ne yake halittarsa, kuma yana faruwa ne ƙarƙashin mashi'arsa, ganin damar Ubangiji subhanahu wataala. Da ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan: na kulla shay'in khalaqnahu biqadar fa qadarna fa ni'mal qadirun. Sauran ayoyi na Alkur'ani da suke tabbatar da cewa komai Ubangiji ya halicce shi ne ƙarƙashin ƙaddararsa. To to duk wanda ya yadda da waɗannan rukunai na imani duka to wannan shine imaninsa da musulincin sa ya inganta wanda duk ya ƙaryata ɗaya daga cikin waɗannan rukunai ko ya shakka akan ɗaya daga cikin waɗannan rukunai to wannan ba musulmi bane saboda kaga ashe wajibi ne mutum ya san waɗannan rukunai da yadda ake imani da su domin imanin sa ya inganta sannan addininsa ba zai zamo karɓaɓɓe ba wato ayyukan ibada da zai yi da gaɓoɓinsa ko da harshensa ba za su zama karɓaɓɓu a gurin Allah ba sai idan ƙirarsa ta inganta da zarar ya haɗa wani abu da Allah subhanahu wataala cikin abin da zai yi na bautar Allah to Allah ba zai karɓi wannan aiki ba Allah yana cewa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hakika an yi maka wahayi an yi wa waɗanda suka gabace ka wahayi wato annabawa cewa la in ashrakta lalle tabbaci hakika idan ka hada Allah da wani a wajen bautar sa la in ashrakta layahbatanna amaluk lalle tabbas aikin ka sai ya rushe wala takunanna min alkhasirin kuma lalle tabbas za ka kasance cikin hasararru haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun Allah subhanahu wataala ya ambaci annaba 18 manyan annabawan Allah sai kuma karshe sai yake cewa wannan shiriyar Allah ce da yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa walau ashraku da ce annabawan nan za su yi shirka la abi walau ashraku da za su yi shirka to da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya rushe la abi tsanhum ba kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan ibada duk da su rushe saboda haka kaga ashe dole ne mutum ya san tauhidi ya samu kyakkyawar aqida saboda ayyukansa da zai yi su zanto karbabu a gurin Allah idan ya zanto ya hada Allah da wani cikin bautar Allah to Allah subhanahu wataala zai watsi da wannan aikin nashi ba zai karbu ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga Allah ta'ala yake cewa ana aghna shuraka ya da shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah subhanahu wataala yake cewa ni ne mafi wadatuwar amma ababin tarayya ga barin shirka wanda duk yayin wani aiki ya hada ni da shi ya hada wani da ni a cikin aikin sai in bar sa da aikin sa in bar sa da shirkar sa saboda Allah baya karbar wani abu wanda ya danganci ibada ko ya danganci wani abu na kyawawan ayyuka sai idan aqida ta inganta ya zanto babu shirka an yi aikin dan Allah subhanahu wataala sannan yana daga cikin alfanun ilimin aqida zai sa mutum ya samu jin dandano na addininsa dandano na imaninsa zai ji farin ciki a rayuwarsa zai ji wato walwala a zuciyarsa ba zai ji kuncin zuciya ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za ka ta'ama al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan ya dandani dandanan imani wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa ya yarda da musulunci a matsayin addininsa kuma ya yarda da muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzansa to wannan shine zai samu jin dandano na imani shine zai samu yalwar kirji shine ubangiji subhanahu wataala zai cire masa wato dibimuwa daga zuciyarsa shine wanda zai samu nutsuwa a ransa haka nan yana daga cikin amfanin tauhidi shine mutum zai kasance ya bi tafarki wanda yake madaidaici ba zai karkace tare da wadanda suka karkace ba zai wato zarme ba tare da wadanda suka zarme zai zama koyaushe a cikin kan hanya yake miƙaƙiya Allah subhanahu wataala yana cewa cikin wasiyi guda 10 da ya ajiye a cikin suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun zaki cewa anna hadha sirati lalle wannan tace hanya ta fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subul kab ku bi wasu ɗan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah zalikum wasaqu bihi wannan ne ubangijin ku yayi muku wasiya la'allakum tattaqun domin ku samu takawa saboda haka wanda yake rike da tauhidi yake rike kyakkyawar aqida shine wanda ya kama hanyar Allah tutar a miƙe babu kwane-kwane babu karkace-karkace ba zai zamo cikin waɗanda suka kauce wa hanyar Allah subhanahu wataala suka kama wasu hanyoyi daban ba ko kuma zai zamo cikin wanda suka zarme suka yi wuce iyaka ce ya ayyuhal ahlul kitabi la taghlu fi dinikum la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq ولا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله يكي غير من أهل الكتاب سن يغلو وسمو شئيكا أتكين شأن الدين سو يهودا وسكتي عزير نمب الله عزير دن اللاني نصارى سكتي إيسا دن اللاني وقالت اليهود عزير نمب الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون لكي يهوداوا سنتي أزير دان الله سوكما نسارا سنتي إيسا دان الله نتي ودى دم غنى تشيرتك فالعربة تنفات باكنسو ذلك قول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سنة كوي كوي ينبغى غنن كافرا لسكا قباتي سني ونسكي جنجنا والله سبحانه وتعالى يا cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ya to wannan da ya kama hanyar tauhidi ya rike aqida ingantacciya to Allah subhanahu wa ta'ala zai kubutar da shi daga wuce gona da iri wajen daukar sifofin Allah ko ayyukan Allah ko sunayen Allah ya bawa wani zai bawa Allah subhanahu wa ta'ala haƙoƙinsa kamar yanda ya zo a cikin umarnin Allah da manzansa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tsaya kyam a inda aka umarce shi kai ya wuce iyaka kai ya zaki ya tsaya a daidai inda aka umarce shi Allah ya ce fasaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsaya kyam kamar yanda aka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba tare da kai wala tatghaw kada kuma ko ainihin wuce iyaka saboda haka tauhidi yana sa mutum ya zanto ya miƙe kan hanyar Allah subhanahu wataala dodar ba za ka same shi ba yana ainihin wuce gona da iri cikin bin wasu abubuwa da suka saba wa tafarkin Allah subhanahu wataala daga cikin amfanin tauhidi zai sa wato zuciyar mutum ta zama lafiyayya yayin da ya zama yana da lafiyayyar zuciya to a duk abubuwansa ma sai su zanto a lafiyayyu sai zama ayyukansa duka su zama lafiyayyu saboda lafiyar zuciyarsa Allah subhanahu wataala yana sifanta ranar alkiyama ta rana ce gaba wanda zai amfana da ita sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya lafiyayya yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah subhanahu wataala da lafiyayyar zuciya malamai suka ce lafiyayyar zuciya as-salim al-qalbu as-salim shine alladhi salima min ash-shirk walladhi salima min ar-riya'i wa min al-hiqdi walladhi salima min an-nifaq walladhi salima min al-ma'asi zuciya da ta kubuta daga shirka ta kubuta daga riya da munafici da saban Allah zuciya da take lafiyayya to wannan zuciya mai ita shine yake samun rabauta Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya wace hadisin An-Nu'man ibn Bashir da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal halala bayyinun innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi faman waqa'a fi ash-shubahat waqa'a fi al-haram الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في القلب إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halal abayyane ki halal ma abayyane ki ba tsakanin su akwai wasu al'amura masu rikitarwa da dama daga cikin mutane ba su san su ba to duk wanda ya guji abin da yake mai rikitarwa bai san hukuncin sa ba to wannan ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa wanda ya fada cikin aiki da wani abu mai rikitarwa to wannan zai fada cikin haram ce kamar makiyayin da yake kiwo ne daura da shinge daga katange aka shinge shi aka ce kai kiwo to akwai yiwuwar ya fada cikin wannan shingen ya yi kiwo a ciki ce to kowane basaraki yakan yi shingensa to shingen Allah shi ne maharimuhu abubuwan da ya haramta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara inda fil qalbi inda fil jasadi mudgha akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat idan tsokan nan ta gyaru salahal jasadu kulluhu to duka jiki ya gyaru idan fasadat idan tsokan ta lalace fasadal jasadu kulluhu to duka jiki ma ya lalace annabi ya ce ala ku saurara wa hiyal qalb tace zuciya zuciya kamar da muka sani hatta system na dan adam tsarin ginin jikin dan adam zuciya ita ce center daga nan duka wasu sakonni da wasu abubuwa duk ake raba su cikin jiki duk jini idan ya taho jijiyoyi suka dauko jini to zuciya suke kawo shi kuma zuciya ita ke wato raba jinin ta harba shi duk sassan jiki gaba daya ko ina da ko ina gurgurdan ko gurgurdan bukatar kowane bangare haka za ta harba wato wannan jinin har zuwa kwakwalwa wanda da shi ne dan adam zai iya motsawa ya taka ya tafiya yayi kazarkazar dinsa duka da wannan aikin da wannan pumping da zuciya take yi take bugo jini zara ta tsaya to duka gaba ɗaya system din jiki tsayawa zai yanzu kuma jiki shikenan zai lalace shi yasa da mutun ya rasu to kafin ka ce me in ba an dauki wasu matakai ba to za ka ga cewa dinsa ya kumbura ya yi sintintum ya yi tauri daga nan kuma sai ya fara wari saboda wato zagayen da jini yake yi a jikinsa ya dakata saboda mai raba harba jinin ya je ko ina ta tsaya ta daina aiki to shi ne kaga idan salahat salahal jasadu kullu in zuciya ta gyaru to sauran jiki ma zai zauna lafiya amma idan ta ɓaci to duka jiki sai ya lalace kenan to haka yake ta ɓangaren ruhi ta ɓangaren addini idan ƙudurin mutum ya zanto mai kyau ne yana da kyakkyawan ƙuduri kyakkyawar aƙida dangane da Allah da manzanninsa da mala'ikunsa da littafansa da ranar lahira da kaddara da sauran abubuwan da ake buƙatar mutum imani da su to sai kaga cewa kuma sauran ayyukansa masha Allah za su yi kyau ayyukan gabobinsa sallarsa azuminsa zakkarsa duk za ka ga abubuwansa lafiya lafiya amma da zarar aka samu tangarɗa a cikin ƙudurinsa da aƙidarsa to wannan tangarɗa za ta yi nasu a cikin sauran ayyukan gabobinsa to duk wanda yana nuna maka muhimmancin tsayawa a karanta aqida a karanta tauhidi a san Allah subhanahu wataala a san sunayensa a san sifofinsa a san ayyukansa a san abinda ake cewa tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat a kadaita Allah a rububiyyarsa ya zanto ba a danganta wa Allah subhanahu ba a danganta ma wani Allah aikin Allah ba akwai ayyukan da Allah yake banta da yin su wanda shi babu mai iya yin su to a kadaita Allah da waɗannan ayyukan san aikin nan na Allah ne Allah ne mai bada arziki Allah ne mai hanawa Allah ne mai saukar da cuta Allah ne mai yayyeta Allah subhanahu wataala shike daukaka wani shike kaskanta duk waɗannan ayyukan Allah ne ba wanda ya isa yin wannan aiki ba da wato ba Allah subhanahu wataala ba shi yake saukar da ruwa sanda ya so shi yake kawo fari shi yake kawo zaman lafiya duk wani abu da ka sani ubangiji subhanahu wataala da yake banta da aikin sa ne to a danganta masa wannan aikin kada a jingina sa ga wani ba Allah ba to haka nan a kadaita Allah ta fuskar uluhiyarsa da wannan shi kadai ake bautawa abubuwan da annabawa suka zo da shi na bautar Allah ya zanto ba a yi wani ba shi ba ba a yi ma wani ruku'u ba a yi ma wani sujjada ba a yi ma wani yanka ba a yi bakance dan wani a yi ma wani bakance duk wannan aiki Allah yake waɗannan ayyukan saboda ka a kadaita Allah da ayyukan da ibadarsa da bautarsa sannan bangaren sunayensa sifofinsa, tabbatar masa da sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka waɗanda ya sifanta kansa da su a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su a cikin hadisansa ingantattu kada a kore masa wata sifa ko wani suna da ya tabbatar wa kansa kada a dangana masa wasu sifar da bai sifanta kansa da ita ba ko a sa masa wani sunan da bai rada wa kansa wannan suna ba a tsayar da walma'anonin waɗannan sunaye ba tare da an bankara ma'anarsu ba ko an karkatar da ma'anarsu an canza musu ma'ana daga asalin harshen da Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani da shi annabi ya magana da shi cikin harshen larabci wannan ita ce tauhidin Allah a bangaren sunayensa da sifofinsa to duk mutum ya san waɗannan abubuwa ya kula da su ya kiyaye su ko ne shine abin da ake cewa aqida a dunkule sanin waɗannan abubuwa kowanne bangare daidai bukata wajibi ne akan kowanne musulmi domin rayuwarsa ta yi kyau a duniya kuma ya samu kyakkyawar rabo a lahira Allah ya saka shi
tani su mare kamar Allah ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa assalamu alaikum mallam tambayar sai ta ce matsayin hada sallar azhar da asr a lokaci guda saboda dalilin ruwan sama sai ce saboda ya gane hadawa a wannan masallaci dake kasuwar Sabon Gari a jihar Kano
abinda yazo a hadisi shine ana hada salloli da sallar azhar da sallar asr da sallar magriba da sallar isha saboda wasu dalilai ko dalilin tafiya idan mutum yayi tafiya na halin tafiya yakan yi hada azhar da asr yayi su a lokaci guda yakan hada magriba da isha yayi su a lokaci guda akwai maganganu na malamai da sabani akan wasu sharuɗa da ba nan ne mahallin bayanin su amma dai waɗannan akan hana hada su a halin tafiya haka nan a halin tsoro idan to mutum yana cikin wani yanayi na tsoro fita a hadu yana dan bada wahala to saboda tsoro ana iya in an fita an samu an fita to ya zaha da al'asar a lokaci daya ayi magriba da isha a lokaci daya ta saboda a takaita zarga zarga da fita saboda yanayin tsoro wannan shi ma ya halatta ayi wannan hada abin nan to haka nan akwai wani sababi wanda yake shi ma hada sallar wato rashin wato yin sallar kowace a lokacin ta zai kawo wata matsala da takuruwa matuka kamar misali a ce likitoci ne za su shiga tiyata kuma ga lokacin azhar yayi kuma za su fito sai magruba to sai su hada azhar da al'asar saboda ba za su iya barin mara lafiya ba su yanke aikin tiyata da suke ba su fito su yi sallar al'asar a lokacin ta ba kuma kafin su fito rana ta fadi sai su hada azhar da al'asar sai su yi ta a lokaci kaga wannan sababin hadawar shine kore haraci wato damuwa da matsuwa da za a iya shiga ciki ko wata mashakka wajen hada su to da ire-iren waɗannan asbab duk suna sa a hada sallah amma hada sallah azhar da al'asar ko magriba da isha'i ana yin su ne saboda in an rabu haduwar ba za ta samu da sauki ba ko kuma saboda wasu dalilai kamar irin wanda na bada misali amma idan mutane a guri suke anan suke ba wai tashi suke iya nan ne gurin zaman su ba wai daga wani guri wanda ya taho da gidansa wanda ya fito da gidansa a unguwa a masallaci ba a'a anan gurin suke ba wata tazara da inda suke haduwa su yi sallah to na ba dalilin zai sa saboda an yi ruwan sama ko hadari ya taso su ce wai su hadi sallar su saboda in sun ma hadi ba inda za su tafi a kasuwa suke ga shago wannan ga shago wannan ga shago wannan dan taki ne zaka shiga masallaci ka fito saboda ka idan me zaka hadi sallah anan menene harashin menene takuruwar menene matsuwar da zaka shiga ciki na yin kowace sallah a lokacin ta inda a ce misali mutane suna zaune a masallaci ba za su je ko ina ba suna darasi tun daga safe za su fara wata ila har magriba kuma suke sallah a gurin ba wasu ne suke zuwa daga wani waje ba a yi sallar tare'a su a nan suke sallar su gaba daya to kaga wannan ko ana ruwan sama ba dalilin sai su hada sallah saboda ba fita suke yi ba bare su buƙaci dawowa su kasa dawowa ko su buƙaci dawowa kuma su dawo cikin abin a wahale a gurin suke a zaune to wannan kowace sallah sai su yi ta a lokacin ta to haka nan a kasuwar ma in ya zanto masa masallacin yana tsakiyarsu ko ba inda za su je adalin da yasa an yi ruwa da azhar su hada azhar da asar babu dalili yau da ce wata tafiya ce mai nisa wacce idan aka rabu ba za a iya haduwa cikin sauki ba sai abin nan kuma yawanci malamai koma za ka ga cewa yawanci malamai sun fi maganar hada magriba da isha'i saboda kusancin lokacin su sama da azhar da asar to tari za ka dau fara ruwa azhar kafin asar ya dauki sau tari za ka cewa in an zo sallar asar din za a samu damar yin ta ba kasafai aka iya dauka fara ruwa ba a yi ta yin shi tun azhar har asar ana yin shi ba kasafai ba akan samu ya tsagaita bayan awa daya awa daya da rabi saboda kaga maganar hada azhar da asar ya so cewa ba maganar wajen ruwa ba a cikin yin ta ba ce harkar matafiya da muka yi magana ko harkar tsoro kaga so harkar tsoro wani abu ne wanda ba ka ce awa daya awa biyu ya tafi ba to duk wannan zai iya yiwa a hada sallah a cikin irin wannan yanayi amma ruwan sama galibi an fi maganar maghrib da isha'i saboda na farko kusancin lokacin su duk tsakanin maghrib da isha'i ba wuce awa daya sannan kuma da duhu da ake yi kan sauko idan ya zanto an yi ruwa gari ya yi cabi sannan ga duhu to shi ma akan sha wahala musamman a wancan lokuta da hanyoyi ba a daɓe suke da kwalta da sauransu ba to sai ga cewa wani ya kafin fito da gidansa ya tsallaka nan wani ma sai faɗa rami wani ya ji rauni da sauransu to duk wannan sa aka sauƙaƙe a wajen maghrib da isha'i saboda wannan abubuwa da suke haɗuwa lokaci guda amma lokacin azhar da asar rana ce tar babu duhu balle a tunanin caɓi a kauce masa da sauransu shi yasa ba a fiye samun wannan ba da haka idan a kasuwa suke da masallacinsu da suke sallah ga shagon wani duk a kurkusa suke dan taƙi ɗai kaɗan ne sun shiga masallaci sun fita ba dalilin da zai sa azhar da asar wanda suna da tazara sosai a ce sun saboda an yi ruwan sama ko ana ruwan sama shikenan su haɗe kafin minti 30 awa ɗaya ruwan ya tsagaita shikenan ko babu maganar sallar al'asar saboda sun riga sun haɗe sallar su wannan kuskure ne ya kamata su lura da hikimar shari'a da ta ce a haɗe din don wani wahala da zai samu mutum a ba samun masa da wani sauki idan ya haɗe din
ki sani ke cewa assalamu alaikum malam Isa yace ya kasance shi ɗalibin ilimi ne to yayansa kuma malami ne yana da manyan littafai na addini masu tsada waɗanda su ba su da kuɗin da za su iya sayan su a lokacin da Allah ya masa rasuwa to sai ya dauke waɗannan littafai nasa ya dauka sannan ya bawa abokinsa wasu daga cikin littafan sakamakon idan ya bar su ma ba duba su za a yi ba kasancewar yaransa babba ma bai girma ba to shi ne ke tambaye malam daukar littafan nan da ya yi kuma ya bawa abokinsa domin neman ilimi a cikin su shin hakan ya halatta
shi ya ce littafai ne masu tsada ba na dukiya ce littafi dukiya ce mamacin ya bar littafai ya bar dukiya ne ba ka tafi kasuwa gare su muna da kasuwannin littafai tijara ce babba da ake yin kuɗi a kudanci sana ka littafai dukiya ce yana ta baka in a mutum ya rasu tana cikin kayan gado sana ka na magada ne ba ka da ikon ka ɗauka ka yi ma wani kyauta da kayan gado ko ka yi wa kanka kyauta da su ko da yaran ƙanana ne sai ka aje musu har lokacin da za su yi wayo su ga kayayyakin mahaifinsu watakila wasu daga ciki su bayi karatu su amfana littafin kuma ya yi wasiya kafin ya rasu ya sanar cewa littafin nan idan na rasu na bar su wakafi ga ɗaliban ilimi raba wa ɗaliban ilimi su karanta shi kenan sai a bayar da su a matsayin wakafi amma haka kawai ba wannan wasiya kawai saboda yaransa ƙarami ne sai ka ɗau dukiyarsa sai ka salwantar masa da ita ko ka rarrabar da ita wannan baya halitta
to ne ke ce assalamu alaikum malami ne hukuncin mutum yana da mata hudu kuma ya nuna sha'awar ƙara aure ko ma ya fara neman auren alhalin da ya rabu da ko ɗaya daga cikin matan nasa
baya halitta mutum wanda yake da mata hudu ya shiga neman ta biyar abinda aka sani shine a musulunci an halitta wa namiji ya aure mata hudu ne nasna wasu nasa ruba biyu uku ko hudu shi ne abinda aka halitta wa mutum ya aura don ya aure hudu ya cika nisabi ya cika wannan nisabin nasa sai ya cika ba damar yaje ya nemi tabiyar ya nemi tabiyar wanda bai halatta ba kamar ya nemi matar da bai halatta ya aure ta ba ya nemi matar da bai halatta ya aure ta ba saboda yana da mata hudu haka ba zai shiga neman aure ba kuma koda ya saki ta hudun ma indai ba saki bane wanda yake ba'i ne sakin da babu komai irin ko ai sakin a kotu ko kuma ai sakin saki uku indai saki na ɗaya ne na biyu to tana cikin idda bata gama idda ba to tana nan mata saki ba zai je neman wata da ya cike gurbin ta ba sai ta gama idda lokacin da ta gama idda ne sannan ta fita daga jerin matansa amma matukar tana cikin idda to tana nan a cikin lissafin matansa da zai rasu a lokacin tana cikin idda bata gama ba sai ya rasu to zai shiga da sa to matarsa ce kaga koda ya sake ta ma dai saki na ɗaya ne saki na biyu ne to sai ya jira ta sai ta gama idda to sannan zai tafi neman abin to bai ma sake ta ba bai tafi neman wata da niyyar zai aure ta wannan haramun ne ba halatta
ku sai ke chamalan ƴaƴan kitani ba su da tarbiyya suna yawan zaki-zaki har ma suna zakin mahaifiyarsu kuma ba kananun yara bane yace idan ka tsawatar musu sai ita mahaifiyarta su tunda bata ji dadi ba shine ke tambaye da Allah malam me ya kamata yayi a matsayin sa na wanda yake zauna a wannan unguwa
to idan yana ga zai iya ci gaba da nuna musu daidai ya kasance bata ji dadi wannan ba shine abin dubawa ba shi dama wanda zai umarni ya kyakkyawan abu ya hana mummuna dole wanda baya son abin ya ji ba dadi so ba shi ne zai sa shi ya yi ba ko ya ki indai har yana iya yi din ko da ba ta jin dadi abin ne yake yi mai kyau ya kokarin ba wa ƴaƴanta nuna wa ƴaƴanta abin da ya dace ba su tarbiyya mai kyau sai ci gaba da yi idan abin zai zama fitina to shikenan sai ya nemi wasu wanda yake ganin za su iya shiga su tsawatar tsawatar amma ba zai yi a kyale yaran haka ba ana da yadda za a yi a taimaka musu a kyale su ci gaba da lalace saboda uwarsu ta yadda su lalace wannan duk ba daidai ba ne saboda suka lalace ba ita kadai za su addaba ba duka unguwar za su addaba da al'umma za su addaba saboda haka ba ta da hurumin ta hana wani ya taimaka in ita ba za ta iya ba masu tarbiyya ba wani ya taimaka mata wajen su yi masu tarbiyya saboda haka ci gaba da uwa kokarin su kuma ya shigo da wasu unguwa akwai manyan dattawan unguwa akwai mai unguwa akwai limami akwai sai kirawo yaje ya same su ci to ga halin da ake ciki yaran nan ga shi abubuwa da suke yi wasu ba ta so a kirawo ta zaunar da ita dole za ta saurara kuma dole za ta bada haɗin kai
to sai wani yake cewa malam shi lebura ne kuma sun yi ciniki da wani akan wani aiki sun ma gama magana da shi ya yarda har ma ya fara aikin ya yi rabin aikin a cikin wannan halin kuma sai kawai ya samu wani mai irin wannan aikin na shi wanda aka ba wa tun farko sai ya faɗa masa farashi ƙasa da nasa sai kawai shi wancan wanda ya bada aikin ya biyo wancan din aikin ba tare da shi wannan ya kammala ba da ya same shi yace ba shi ragowar kuɗinsa sai yake gaya masa cewa ai farashin da ya gaya masa ya yi yawa ya kuma yi tsada ya ce ba zai ba shi ragowar kuɗin nasa ba sai dai ya biya shi a farashin wannan na biyun da ya kira shine ke tambaye malam wannan cinikin da aka yi masa haka ya halatta
aiki ne ba shi ko ciniki
aiki ne
ita ijara in ka ba mutum aiki zai maka ko zai haƙa maka rijiya ko zai gina maka gida ko ɗaki ko wani aiki dai wanda in ya yi kamar yadda ku shaɗanta za ka ba shi kuɗinsa kaza to ita ijara ba a warware ta sai duka ɓangarori biyu sun yarda idan ya yadda ka yadda akan za ka yi masa aiki kaza ga kuma kuɗin da za ka biya shi kuma ka fara kana aiki to bai da ikon ya zo ya ce shi ya gano wani guri ya fi arha kai shi yanzu ya fasa wannan contract kai da shi wannan a shari'ar musulunci ba a fita daga ijara wadda daman yarjejeniya ne da ɓangarori guda biyu da wanda zai yi aiki da wanda za a yi wa aiki ba a ɗaya ba zai iya cewa ya janye ba sai da yadda ɗaya sai ɗayan ya amince shi ne zai ce ya janye saboda ka ba shi da ikon ya hana ka kuɗinka ya ce sai dai ya baka shi a farashin wani wanda ya yi mai sauƙi a baya wannan ba shi da ikon wannan in kun ƙulla ijara ne ba a fara aiki ba wani abu ne daban amma ka fara aiki ka tankai nisa kuma yazo ce sai dai ya biya ka wancan tsohon sharadi ko kuma a rusa aikin wannan bashi da hurunin wannan sai dai da dakka ne ka amince a rusa shi abin a warware wannan akadi to shine za a warware shi amma kaida akadi al-aqdu al-uqud mulzima da aka yarjejeniya tsakanin bangarori biyu to tana da zumta duka bangarorin ne shine ma'anar fadar Allah ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda suka yi imani ku cika duk wata yarjejeniya da za ku yi ba ku yi wannan yarjejeniya wajibi ya cika ta janyewarsa sai da izinin ɗayan sun yi ittifaki akan janyewar to shikenan ko kuma an sa wani sharadi shi wancan ya karya sharadin to shikenan wannan ana iya warware wannan yarjejeniya
to ne shi kuma yake malam mutum ya shiga tsarin cooperative a wurin aikin sa yana bada ajiya duk wata da niyyar cewa idan ya samu dama zai je aikin haji da wannan kudin kuma ajalin sa ya zo to yana buƙatar a gina masa masallaci da wannan kudin a matsayin wasiya shi yake tambaye malam shin hakan da yayi yayi
wasiya ana yin ta ne abinda bai wuce sulusi ba na dukiyar sa in yayi wasiya da wannan kudin a matsayin a gina masa masallaci kuma kudin bai wuce sulusi ba bai haura sulusin wato 1 bisa 3 dukiyar sa ba shikenan sai a zartar masa da wasiyar sa ba idan ya zanto wannan kudin ya haura sulusi kuma wata kila ita ce dukiyar da ya ce bai da wata ba sai wannan wannan wasiyar ba za ta yi aiki ba an yarda a yi wasiya amma kar ta wuce 1 bisa 3 na dukiyar da mamaci zai bari dan kai ya bar wanda ya bar wanda suke magadansu ya basu ba komai akwai haƙƙin su dole sai a bada 2 bisa 3 shine haƙƙin su 1 bisa 3 shine nashi in ya zama abin ya wuce 1 bisa 3 to wannan wannan wasiya ba za ta abin nan ba ballantana ya zanto shine ba kudin da ya bari din shine dukiyar da ya bari bar komai sai wannan to kaga wannan wasiya ba za ta zarto ba
wannan take cewa malam su bini a wurin mai gidansu kuma amma ita baya saya mata sabulun wanki ko man shafawa ko kuma sabulun wanka sai dike cewa haka ma su tara tara ta yara saboda yana aiki to malam saboda ita din tana yin aiki to amma shine take tambayar shi tana da laifi idan bata yi masa ihsan ita a matsayin ta na matar shi
mai take yi da ihsani ba na ta dinga san masa kudin ta ko kuwa ta dinga masa biyayya to idan mace tana aiki tana samun kuɗi mijinta kuma ya kici da ita wannan ba daidai bane kuma ce komin kuɗinta ciyar da ita wajibi ne akan mijinta komin talaucinsa da a ce wani talaka zai je ya tinkari wata mai kuɗi ya ce zai aure ta ya aure ta to fa wannan kudin na tafi ba shi zai hana ce da ita dole haƙƙi ne a kansa kullun ya samu mata abin da ta ci da safi da rana da daddare mata sutura ya kula da ɗawainiyar ta talaucin sa ba zai hana sa ba zai sa sauke masa ba wadata ta ba za su dora mata ba haka shari'a ta abin nan لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله كما وداتي تشير ديدي وداتسا معناه يقول على إيالنسا يتشير دسو قول ودا وداتسا وانا كما أكا كنت تامسا أرزك انسا تو يتشير دقا قول ودا أبدا الله يباشي الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم maza su ne tsaye da shugabanci akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashin su da shi akan sashi Allah ya fifita namiji da wasu sifofi da mace ba ta da su sannan kuma sai Allah ce wa bima anfaqu min amwalihim ko saboda ciyarwar da suka yi daga dukiyar su saboda ka namiji shi yake ciyar da matarsa komin talaucin sa shi ne ciyar da ita komai wadatar ta ba za ta ɗauki nauyin kanta ba sai dai in ita ta ga dama ta ce to ni na ɗauke maka kaza wannan shi kenan sai ka dan tana aiki tana samun wani abu bai cewa shi ya daina mata kaza cikin abubuwan da suke wajibi a kanta a kansa sai dai watakila wasu abubuwa wanda dama ihsani ne da ba wajibi ba ne ya mata su sai ya mata waya sai ya mata agogo ya yi mata wasu kayan ƙare-ƙare wanda ba su zama dole ba wanda bai zama dole a kansa ba in yana yi da ya ga tana samun kuɗi ya daina za ta ce idan bai baya mata ba amma duk abin da ya zama ginshiki ne a rayuwarta sai ta ci abinci sai ta samu sutura ta sawa sai ta samu tsuguni wannan duk abubuwa ne da ba ta da lafiya sai ta nemi magani da duk wasu abubuwa ne da suka zama ginshiki a rayuwarta to ba dan tana da kudi ba za ta dauke masa ba sai dai ta ga dama ta dauke masa amma wasu abubuwa za ta canza kayan daki za su sayi talabijin babba ta yi karama za ta sayi mota ko za ta gyara motar ta lalace ko za ta zuba min mota da duk bai zama wajibi a kansa ba in yana ga gada ma yayi idan kyautatawa in bai gada ma ba babu wanda babu laifi a kansa sai dai in lokacin da za ta fara aikin siyar jejeniya da shi yace to ai ka'ida shine ki zauna a gida haka Allah ya ce wa karna fi bi ku zauna a gida da jinku ni an dora mu alaki inje in nemo duk inda zan je nemo abinci nemo muke abinci na halal kawo miki saboda ni Allah ya dora fita ki kuma dora miki kula da gida Allah ya ba mu iyayenki kula da zurriyar mu saboda ni bazan yadda ki fita wani aiki ba amma in kin ce sai kin fita to zan yadda amma da sharadi ke za ki rika sayin tulun gas ya kare ke za ki rika sayo kayan abubuwan abin nan wanka da ban shafa da basilin ke za ki rika saya ya ce kin yadda to almuslimuna ala shurutihim saboda sharadin nan naku ya lazimci kowa da kowa saboda a nan in ya daina so kayan shafa da sauran saboda haka kuka yi da shi wani da ruru tulun gas saboda haka kuka yi da shi to wajibi ne ke ki a kan wannan sharadin ya bar ki amma ba wannan sharadin ba ne ya gindaya da farko ya yadda ya miki kije ki aiki kuma ki aikin ki ko ya sa miki kina aiki ya yadda ya aure ki kina aikin ki to kuma ya ce ya daina miki abin da yake wajibi a kansa ba abin da yake na kyautatawa ba to wannan ba halatta dole ne sai yayi miki waɗannan abubuwa
to ne take cewa assalamu alaikum malam tana sanyin azumi na ranar kullum tunan da alhamis amma kuma kullum ta nemi izini a wurin mijinta sai ya hana ta kuma babu wani kwakwaran dalili to malam sai take yin azumi ba tare da ya sani ba shine take tambayar ya matsayin wannan azumin
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta suman ibra'atun min ghairi faridatin wa zawjuha shahid kada mace ta yi azumin da ba na farilla ba alhalin mijinta yana nan illa bi iznihi sai da iznihi abinda ake nufi a nan yayin da miji yake gida ko yake halin zaman gida bai tafiya ba ila ya buƙaci matarsa da rana to ba zai sani ba in tana azumi ya zo shi kuma da buƙatarsa kai da a lokacin da kace masa kina azumi shi kuma zai shiga damuwa saka kace ki nemi izinin sa amma in ya zama ko da yana gidan shi ba ma abokin irin wannan bane ba ɗabi'ar sa bace ma ya nemi kusanci da iyalansa da rana ta kila ba in ya fita da safe ba za ki dawo sai magarba sai yana kiran sallar magarba lokacin ma za a sha ruwa to anan ba wata hikima da zai sa ya hana ta azumin ta dahuri da wani zai sa hana ta ibada ne kuma ba zai ba ya da izini ya ce ba za ki ba anan me yasa aka ba shi damar a nemi izininsa saboda buƙatar sa ta iya bujurowa da rana to shi kuma da babba ya da wannan ko kuma ma baya gari su tafiya yake ya ce ba za ta yi azumin ta dauri ba a ce aka ba zafi har shahid me yasa aka ce shahid saboda buƙatar sa ta iya zama ba mai wannan bane ba ranar litinin zai fita ya tafi kasuwa ranar alhamis zai tafi ya tafi kasuwa safe in ya tafi ba dawowa jiki ba sai wannan ba dalilin da zai sa ce ba za ta yi ibada in yi haka to ya cuce ta ya zalunce ta kuma tana iya yin ibadar ta koda bai ce ba koda bai ce ba tana iya yin ibadar ta
to ne ke cewa shine ya san cewar mutum yana azumi sai ya daina cin abinci da rana bai kuma tuna masa ba har sai da ya gama shine ke tambayar menene matsayin abin da ya aikata a musulunci
yayi laifi ba halatta kana ganin wani yana keta alfarmar azumi sawa'un da gangan ko bisa mantuwa kai shiru ba tare da ka kwabe shi ba wannan kamar kaga ana munkari ne abinda ba daidai ba ka ki tsawatarwa dan sani cewa tsawatarwa na abinda ake ba daidai ba ga dukkan wanda yake da iko wajibi ne yake cewa mar ra'abinkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa hadha adhafu al-iman wanda duk ya ga wani abin da ba daidai ba ya canza shi da hannunsa in ba zai iya ba ya canza shi da harshensa wato da maganarsa in ba zai iya ba ya ki abin a zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani yayin da ya zanto in yayi maganar za ta zama tashin hankali to shikenan ya nuna kyamar abin a ransa kar a ganshi a gurin abin kada a ganshi yana zaune da masu yin abin ana raha ana shewa ana tafi ya nuna abin baya son shi ya kauce ma daga gurin abin saboda zai iya hanawa ba to wannan shine matakai na hana abu haka a musulmi lafiyayye mazaunin gida ya zauna yana cin abinci da rana a gabanka kai shuru wannan ba daidai bane sawa'un da gangan yake ci ko kuma tawaye annabi sallallahu alaihi wasallama a halin sallah ya rabka nuwa ce yake a tuna masa saka akwai bukatar ka tuna masa annabi ce fa idza nasitu fadhakkiruni inna manta ku tuna mun shi ya manta da me baka tuna masa ba ce wani azumi in ka tuna masa kuma ya sa wani abu a baki dole ya fito da shi in ruwa ne dole ya dawo da shi in abinci ne dole ya furzar da shi in ka tuna masa azumi kake amma duk da haka ya haɗe lobar ko ya shanye ruwa to ya karya zama sa da gangan saboda abinda kai ba daidai bane shi yana da uzuri shi yana da uzuri da ya ci ko ya sha a azumi da mantuwa mantuwa uzuri ce rabbana la tu'akhidhna in nasina ya Allah ka kama mu idan mun yi mantuwa Allah kuma ya ce nayi haka bazan kama ku ba idan ku yi mantuwa haka mai mantuwa yana da uzuri amma kai da kake tuni ka tuna masa to kai baka da uzuri shi bai yi zabo a gurin Allah ba azumin sa ma kuma yana nan in ya tuna ya cigaba da azumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba wa huwa sa'im falyutimma sawma aw tarwaya fala qada alayhi wa yadarq فإن الله أطعمه وسقاه إذن ديانكو يمنتا ينا أزمية يكويشا النبي صلى الله عليه وسلم يكيشاتو يكارشي أزمانسا يكيشي أزمانسا فدر النبي فليتم صومه لأنه شو أزمين ينانا شو يسا النبي يكيراشي أزمانسا يكيشي أزمانسا إذا أشي أزمين ياكلي النبي زي كيراشي أزمانسا زي كيراشي أزمي بايان كبيرانا ya ce ya falyumsik ya kama bakin sa a sai ce falyutim masawmahu ya cika shi wannan azumin sa saboda haka kenan in ya kai faduwar ranar azumin sa ta munne cikakke maganar wanda suke cewa ai sai ya rama kawai kafara aka dauke masa kana ce bai rauni saboda annabi ya kira abin azumi kuma ya kira abin da zai yi cika shewa wanda kai ya kai tamam in ya kai cika ai ba cewa kuma bai yi ba har ya cika ce ko bai ba to annabi yake cewa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi idan ka ce ya rama to kaga bai ciyar da shi ba tunda bashi aka bashi zai biya bai shayar da shi ba bashi ya biya zai biya to ash-shahid dai anan shi bai da laifi shi wanda ya ci a bisa mantuwa ko ya sha a bisa mantuwa yana azumi bai da laifi amma kai da ka gani kai shiru kawai ka kyale shi wannan kai kai ne
to sai wannan take cewa malamin ne ingancin hadisin da yake cewa mala'iku za su kwana suna sanye da duk matar da mutum ta kira ta shufa amma ta ke yi zuwa
hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim idza da'a ahadukum ra'atahu ila firashihi fa abat idza da'a ahadukum ra'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadban 'alayha batat tal'anuha al-mala'ika hatta tusbih dabe ce idan ɗayan ku ya kira matar sa zuwa shimfiɗa ta ki ya kwana cikin fushi da ita to mala'iku su kwana suna da anta ta hagarin Allah ya waye sai shi ne daga Abu Huraira radiyallahu anhu
tunai da cewa malamin mutumin da yake sallar azhar sai ya manta harka da karshe ya karanta Fatiha da sura shin zai yi ba adini
ba komai dan mutun ya karanta Fatiha da wasu ayoyi a rakoin sa na karshe babu wani abu akan sa wannan lokaci annabi yake yin haka kamar da zuwa sunna
to ne ke cewa malamin menene ingancin maganar da ake cewa duk wanda ya dace alqur'ani ya bar hadar tazbi za a yi masa azaba
hadda ana san mutumin da ya hadda ya tsaya kula da haddarsa dan sallallahu alaihi yana cewa wanda Allah ya bashi qur'ani kula da abin dinsa domin qur'ani yafi komai saurin kubicewa saboda idan i'rad ne bijire wa alqur'ani ne da watsi da shi da rashin daukar sa da muhimmanci da rashin kulawa da shi yasa shi haka babu shakka yana da laifi a gurin Allah zulubi ne babba mutum ya watsar da alqur'ani kamar arada azzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka amma in ya zanto saboda shugulgula na rayuwa neman abinci ko rashin lafiya ko wani abu na tsufa yasa ya manta abin wannan yana da uzuri dabi'a ce ta dan adam ta sa shi ya manta ba wai watsi da alqur'ani ba hadisan da suka zo akan cewa za a yi masa azaba ko zai tashi ranar gobe kiyama ajzam wato mai kakken gabobi ya hadisai ne waɗanda ba su inganta ba Abu Dawud da Tirmidhi su rawaito wasu daga cikin wannan hadisai wannan duba dukkan su hadisai ne wanda ba su inganta ba
to malala ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kallon murar 0706 0414 1455 ko kuma ta adreshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalibu OYN babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rasasin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.